bayan wani zama ne da kwamitin sulhu na kungiyar tarayyar Afirka ta yi ne kan batun rikicin siyasar Niger. Ta bayyana amincewar ta kan abokuwar juyin mulki a Niger tare da baiwa kungiyar tarayyar Afirka. Sai wani wakili na musamman na kungiyar wanda zai sanya ido a tafiyar mulkin rukon ƙarya daga ƙarshe a mayar da ƙasar Niger tafarkin demokradiyya. Kwamitin ya ja hankalin kungiyar ECOWAS da sojojin da ke mulki a Niger da su tunkari juna domin tattaunawa don samun hanyoyin lumana domin warware rikicin siyasar ƙasar ta Niger. Saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla da na gwagwarmaya suka shirya wata muhawara mai taken samar da hanyoyin magance matsalar siyasar ƙasar ta Niger cikin ruwan sanyi, inda kungiyoyin suka buƙaci ga kungiyar ECOWAS da ta bi sahun takwararta ta Afirka kan batun juyin mulkin ƙasar ta Niger. Traore Habidu, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fulla na jihar Agadez.
Kungiyar tarayya na Afirka ya amince yanzu da sun tabbatar da an yi kudeta a nan Niger. Wannan harka na kudeta kasan ba ta bi wani da aka yi kudeta kuma a ce a maida tsohon shugaban. Da sunan kaman kungiyar fararen fulla muna tambaya ga ECOWAS ya bi abin da UI ya tambaye su a sakata ma wannan sanction kowa ya san da ba mai kwanta ne abin yake jima ba. Talakawa ne ECOWAS su ma su bi a rawar yake nan cikin lalama har ya kai inda ma president wanda kama za su ce shi ya shiga cikin harkokin na a warwar abuwa cikin ruwan sanyi.
Kungiyar ta Afirka ta sanar da wannan matakin ne a lokacin da kungiyar ECOWAS da hukumomin mulkin sojan Niger suka kwashe watanni ba tare da an samu wata matsaya ba a lokacin da mutanen ƙasar ta Niger ke ji a jikinsu sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka sanya wa ƙasar da yake tsokaci a kai. Mustapha Alhaji Adam, wanda ɗan gwagwarmaya ne a ƙasar ta Niger, sun bayyana goyon bayansu da matakin na tarayyar Afirka.
A matsayinmu na 'yan fafutuka, a matsayinmu na 'yan gishin kasashen Afirka, ECOWAS ya kamata a gaggauce ta ɗauki shawarar wannan ƙaramin kwamiti da yake ƙarƙashin ƙungiyar Afirka da sunan cewa wannan takunkumai a hudda su kuma a ci gaba da tattaunawa. Saboda ba komai bane ba sai illa talaka Niger ne zai iya shan wahala, ko kuma in ce talakan kasashen Afirka ne suke shan wahala.
A ɓangare guda kuma hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Niger sun buƙaci tattaunawa da ECOWAS domin warware rikicin ƙasar ta hanyar lalama, wanda tuni masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko suka soma bayyana ra'ayoyinsu kan matakin da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na batun tattaunawa da ECOWAS.
Sojoji kofa su a buɗe saboda su samu su tattauna da Sedeawo saboda a samu mafuta. Mu muna kallon shi da idon rahama da suke iya ɗauki wannan ƙuduri na cewa za su fito su yi magana hisbillahi saboda a saurare su, su ba da hujjojinsu kuma a samu mafuta ga wannan matsalar da muke ciki. Kenan suna nan suna jiran Sedeawo musamman su bawaye su saboda a samu mafuta ga wannan irin abubuwan da ake azama Niger, musamman ma wannan takunkumi da liƙe boda da an ka yi.
Kungiyar ta tarayyar Afirka dai bata yi batun mero da hambararren shugaban ƙasar akan mulki ba, sai dai kawai ta yi kira da a sake shi da iyalansa da duk wani 'yan siyasar da ake tsare da shi. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.